أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو أتبر أشرين قوات رمضان باين زرر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكر عدو إيادة تريه دو لأربعين وان دي 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 دا أشرين دجر قوات دير shekara ta 2019. Wannan ne tambaya, yana tambaya menene hukuncin yin addu'a lokacin da liman yake huduba, shin sunna ne ko mustahabbi ne? Yin addu'a lokacin da liman yake yin huduba, idan lokacin da ake yin huduba ne, wannan haramun ne yin addu'a a wannan lokacin. Kuma baya cikin lokacin da ake yin addu'a, idan liman ya fara huduba, abinda yake wajibi akan kowa shine saurarawa da sauraron abinda ake faɗa. Ba a yadda wani yayi wani abu a wannan lokacin ba. Yasa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mala'iku suna tsayuwa a kofofin shiga masallaci, suna sa ma mutane lada kowa gwargwadon lokacin da ya zo masallaci, gwargwadon ladan da za a bashi, wanda za a bashi lada kaman wanda ya yanka raƙumi, akwai wanda za a bashi lada kaman ladan wanda ya yanka saniya, akwai wanda za a bashi lada ƙasa za a rinka sauka har ya kai wanda za a bashi lada kaman ladan wanda ya yanka kaza, ha akwai wanda za a bashi lada kaman ladan wanda ya bada sadaka ta kwai fan kaza. Daga nan an kai matakin ƙarshe kenan, sanza Allah ya ce idan liman kuma ya zo ya hau kan minbari, sai mala'iku su rufe waɗannan fayil ɗin, wannan takardun da suke rubuta ladan masu zuwa na farko-farko zuwa masallaci, sai su koma su saurari abinda liman zai faɗa na huduba. Da haka hatta aikin mala'iku suna ajewa a wannan lokaci, shi yasa komai ajewa ake yi, in ba wanda yake da wani aiki na dole ba. Duk wani aiki da mutum zai yi a masallaci na juma'a, daga lokacin da liman ya hau minbari ya gama wannan aikin kenan. In dai mutum ya yi wani aiki, to ba zai samu ladan juma'a ba. Ba zai samu ladan juma'a ba. Da haka ba a yin wani aiki idan liman ya hau minbarin juma'a. In dai ba wanda suke aiki na dole na tsaro ba, ko neman taimako mutum ya yi a masallaci, ba shi da ladan juma'a. Matuƙar liman ya riga ya hau minbari. Da haka komai ana aje shi ne. Wanda ya yi magana ma manzon Allah ya ce wanda ya ce ma ɗan uwan shi insi, ya ce mai kai shiru, ya ji wani yana magana, ya ce mai yi shiru liman na huduba, ka ce ma wani ya yi shiru ya daina magana, manzon Allah ya ce faqad laga, ya yi lagawa a juma'a. Da haka bai da ladan sallar juma'a. Da haka ba abin da ake buƙata a wurin kowa, sai dai saurarawa kawai da jin abin da ake yi na huduba. Da haka addu'a, ba a yin addu'a a lokacin da liman ya riga ya hau minbari ya fara huduba. Ba wata addu'a, babu wani abu da mutum zai yi, sai dai ya saurara. Da haka ba a yin addu'a a lokacin. amma ana yin addu'a a lokacin da liman ya zauna tsakanin hudu ba zuwa hudu ba. Idan mutum yayi addu'a a wannan lokacin babu laifi, dan haka wayannan su ne inda mutum zai iya samun dama a wannan lokacin ne hudu ba, haka yayi addu'a. Haka ba a yin addu'a wai bayan liman ya gama hudu ba kafin a tayar da sallah, shi ma wannan ba lokacin addu'a ba ne. Lokaci ne na shirin sallah, fada kamata sala a daidaita sahu a shirya, shi ne abin da ake yi a wannan lokaci. Da wani za ka gan an gama hudu ba, ana kokarin tada iqama, ana tada sahu, shi kuma ya daga hannu yana addu'a. Duka wannan ba wuraren addu'a ba ne, ba lokutan addu'a ba ne. Za ka yi addu'a idan an zauna tsakanin hudu ba da hudu ba, ko kuma a sujjada a cikin sallar, ko kuma bayan an idar da sallah, wannan duka za ka iya yin addu'o'in da za ka yi. Amma ana cikin hudu ba kana addu'a, to wannan ka rusa ma kanka ladan juma'a. Wannan ya ce idan mutum ya zo buɗe baki bai samu dabino ba, yana iya shan ruwa, sai ya zauna kenan gaba ɗaya, bai sha, in bai samu dabino ba ba zai sha ruwa ba. Ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusiru ala rutab, manzon Allah yana buɗe baki ne da rutab. Rutab shine dabino danyi, da shine manzon Allah yake yin buɗe baki. Ana sai ce fa in lam yajid fa tamarat, in bai samu dabino danyi ba to sai ya yi amfani da dabino busasshe, irin wannan dabinon namu da muke gani busasshe, shine mataki na biyu. Yace fa in lam yajid hasa hasawatin mimma, in bai samu ba sai ya dan kwankwali ruwa ya sha. Kaga in bai samu dabino ba, bai samu danyen dabino ba, shine yafi. Idan bai same shi ba ya samu dabino busasshe, idan bai same shi ba kuma abu na uku na mataki shine ruwa, sai ya sha ruwa. Sai idan bai samu duka ba, shi kenan zai ci gaba da haƙuri har zuwa Allah ya bashi abin da zai shigo. Ba wanda zai ce ba zai iya samun abin da zai sa a baki ba idan ya kai azumi. Amma irin yanayi irin namu, akwai wuraren da mutum zai ba zai iya samun abin da zai buɗe baki da shi ba. Wata rana ana wani shiri, ana shiri a gidan TV a state life, wata daga wasu ƙasashe, wata mata ta bugo, tana wani mutum ya bugo yana tambaya. Malamin yana bayani akan hukuncin azumin wisal. Azumin wisal shi ne ka zo ka yi azumi a sha ruwa, ba za ka ci komai ba, ka zarce, har ka haɗe da shi da azumin gobe. Manzo Allah yana yin haka, ya yi azumi ya wuce bai sha ruwa ba, bai yi buɗe baki ba, ya haɗa gobe ya ci gaba da wani azumin. Amma manzo Allah ya hana a rinka yin haka. Da manzon Allah ya hana sahabbai su rinka yin wannan azumin, sai suke cewa innaka kunta tuwasil, to ai kai kana yi ya Rasulullah. Manzon Allah ya ce ayyukum mithli, to wane ne irina, waye irina. Innama abitu yut'imuni rabbi wa yusqini, ubangijina yana ciyar da ni yana shayar da ni. Duk da haka suka dage suka ci gaba da yi. Yadwa ya ce fa wasala bihim yawman tumma yawman, manzo Allah sai ci gaba da yin wusal din da su. Akai kwana ɗaya, akai kwana biyu, duka aka cin komai, tunda sun ce sai sun yi ci gaba da jan su. Ya ce sai aka ga wata, da ba a ga wata ba da manzo Allah zai ta jan su a ci gaba da yi a gani idan za a iya. Da haka ana magana akan cewa babu kyau yin wannan irin azumin na wisal, mutum ya yi azumi bai yi buɗe baki ba ya haɗa da azumin gobe. Shi ne ya bugo waya yana tambaya, to shi yanzu menene hukuncin shi? Ya kai azumi jiya, amma ga shi har yau ɗin da aka wayi gari ya ɗauki wani azumin bai iya samun ko da ruwa da zai iya sha ba. Ko ruwan da zai iya sha bai samu ba. daga haka yake zauna har yau shi abin da yake tunanin shi kenan daga za iya samun wanda ba za su iya samun abin da za su ci ba wannan ba su ake magana akai ba daga mutum yayi kai azumi idan ya samu abin da aka fi so sunna ne yayi wadannan in bai samu ba kuma duk abin da ya samu ya ci abinci manzon Allah yana gaggauta buɗe baki ana kiran sallah manzon Allah zai buɗe baki baya bari sai an yi sallah sannan yayi buɗe baki shi yasa sunna shine sallan magariba ana jinkirta ta idan an kira a lokacin ramadan ta yadda zai kai mutum ya iya cin abinci kafin a tayar da sallah baya cikin sunna kawai a kira sallah ana gama kiran sallah minti biyu minti uku kawai a tayar da sallan magariba ana bada tazarar da zai iya yiwa mutum ya iya cin abinci ya gama a wannan lokaci mutum yana ganin haramin makka madina zai ga yadda ake sai an yi buɗe baki an gama kowa ya yi buɗe baki ya ci abinci ya gama sai a tashi sai a yi tayar da ikama sai a yi sallan magariba da haka wannan shi ne abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana cewa dan Allah ya wa hukuncin azumin wanda baya sallah shi ba ana magana akan hukuncin azumin wanda baya sallah bane shin ana magana wanda baya sallah musulmi ne ko ba musulmi bane dan shi ne abin da ya kamata a fara tabbatarwa tukun man tabbatar da musuluncin shi sannan a fara maganar azumin yayi ko bai yi ba domin manzo Allah ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-sala wa man tarakaha faqad kafara bambancin da yake tsakaninmu da kafirai shine sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta shi yasa wasu malamai suka ce wanda ya bar sallah da gangan bai yi ba haka kawai ba tare da wani uzuri ba ya bar musulunci ne shi yasa suke cewa babu biyan sallah idan mutum ya bata da gangan a ce wai bari ya zo ya biya babu suka ce ba a yarda da biya ba me yasa suka ce ba a yarda da biya ba suka ce ridda yayi ya dawo dan wanda ya ridda ya dawo ba a magana ya biya abin da yayi lokacin ridda shi yasa suka ce babu biya sai dai kawai kai ta istighfari ka ci gaba da sallolinka da sallolin nafila haka kawai lokaci ya zo ya wuce ba kai sallah ba ba tare da wani uzuri ba har ta fita suka ce hukuncin mutum kenan a ta wa'anda suka ce zai biya din suwa sun ce ne kawai ya biya dai ya yi sallar amma ba wanda ya ce Allah zai karɓa saboda in kowace sallah Allah ya sa mata lokacin da za a yi ta in lokacin ya fita ya gama ba a yi ta ba to ba ta da wani lokaci lokacin da za a iya biya shi ne lokacin sallar mai uzuri a shar'ance wanda yake da uzuri na shari'a wadda ta sa zai iya yin biyan sallah a lokacin da uzurin ya kai amma haka kawai ba uzuri ba kai sallah ba ba kai sallar asuba ba har rana ta fito har gari ya waye kawai ka tashi da rana ka ce wai bari kai sallah anan duk sallolin da Allah ya wajabta wacce ce Allah ya sa mata wannan lokacin babu Allah ya yi masallolin shi lokaci haka bayan da za a kai ka zo haka kawai ka yi masallar ka lokaci ka yi ta kuma ka ce Allah ya karfi ta kai ne ka sa mata wannan lokacin ba Allah bane ya sa mata shi tashi ya sa lokacin da za a yi ba ka yi a lokacin ba sai ka zo kai taka a lokacin da ka ga dama kuma sai ka sa rai ka ce Allah zai karɓi sallar ai bai yi wa Allah ya riga adda lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan manzo Allah bai yi sallah ba tunda aka wajabta sallah bai fara sallah ba sai da mala'ika jibril ya zo aka yi sallah kowane lokaci daya bayan daya aka yi azhar aka yi la'asar aka yi maghriba aka yi isha'i aka yi asuba washe gari ya sake dawowa a ƙarshen lokacin kowace sallah aka sake yin sujjuka sai da aka gama aka faɗa ma manzon Allah cewa ma baina hadaini waqtus salah tsakanin waɗannan lokutan guda biyu wanda muka yi na jiya da na yau to wannan tsakanin shine lokutan sallah da haka manzon Allah da kanshi ba shine ya sa lokutan da za a rinka yin sallah ba sai da aka turo mala'ika yazo ya iyakanta lokutan da za a rinka yin sallah to sannan haka kawai kana zaune ko dan kana aiki ko kana shago ko kana sana'a ko kana kwadago sai kawai ka bar sallah ka ci gaba da harkokinka in ka gama ka samu lokaci kawai sai ka zo ka ce to kai yanzu nan ka lokacin da kaga damar ka yi ma Allah sallah kuma kana jiran wai Allah ya rubuta ma sakamako a baka ladan sallah a karba wannan babu girmamawa a ciki shi kanshi wannan aikin babu girmama Allah a ciki da haka al'amarin sallah al'amari ne babba mai girman gaske ba al'amari bane na wasa a cikin addini wajabta ta kawai da za a yi Allah ya saukar da wahayin kowace ibada a wahayi aka saukar da ita amma sai da aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har fadar Allah sannan aka wajabta mai sallah sannan aka dawo da shi saboda matsayinta da muhimmancin sallah da aka dole sallah yinta a lokaci shine rukuni da sharadi na sallah dole a yi ta akan lokacin da aka sa yasa ba a yin ta kafin lokacin ya shigo kuma ba a yin ta bayan lokaci ya fita yadda ba za a yi ta kafin lokaci ya yi ba to haka bayan lokaci ya fita kuma ba za a yi ta ba in ka yi kafin lokacin ta Allah ba zai karba ba to haka in ka yi bayan lokacin ta ya fita Allah ba zai karba ba ko kabbara harama kai ka ce Allahu Akbar sannan sai lokacin sallah ya shiga wannan sallar babu ita Allah ba zai karba ba saboda an yi kabbara harama an shiga sallar lokaci bai shiga ba dole sai lokaci yayi to haka kuma ba zai yiwu bayan lokacin ya fita kuma ka ce zaka zo kai wata sallah Allah ya karbi wannan sallar da haka akwai buƙatar mutum ya tsaya ya kalli girman abin da yake da girman alaƙar shi da Allah ya san cewa sallah ta wuce al'amari na wasa da mutum zai rinka yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama wallahu a'lam muna cikin suratu tagabun darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 13 za mu tashi akan aya ta 14
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladhina amanu inna min أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم
اللهم أوكا تنسلكي يا ساكا كرا جمومني ولن تسكي إيماني دا الله سكي إيماني دا منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani inna min azwajikum lallai ku sani daga cikin matayenku wa auladikum da kuma ƴaƴayenku aduwwan lakum akwai waɗanda suke maƙiya ne gare ku fahdharuhum ku ji tsoronsu wa in ta'fu amma idan kuka yi afwa وتصفحوا كوكا كودا كي كوكا ياتي وتغفروا كوكا ياتي كوكا أقوى فإن الله غفور رحيم وسني للي ألا مي غافر نيشي كما مي جن كي غباي وانا آير malamai suna cewa sababin nuzul na wannan ayar kamar yadda yazo a cikin al-Jami' na Imam Tirmidhi da wani shi haka kuma al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir ya fitar da shi a cikin tafsir daga Abdullah dan Abbas Allah ya jarrasa yake cewa waɗansu mutane daga cikin mutanen Makka sun musulunta sai zama suna so su yi hijira su tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Madina sai matansu da ƴaƴansu suka dinga lallashinsu suna roƙonsu suna nuna musu in kun tafi kun bar mu za mu shiga wani hali za mu shiga wani yanayi ba wanda zai kula da mu idan ba kwana suka rinka yi musu irin waɗannan maganganun har suka tausaya musu suka kasa yin hijira su tafi Madina sai daga baya sannan suka yi hijira bayan manzon Allah ya dade a Madina mutane sun yi hijira sun yi karatu sun fahimci alqur'ani sun yi ilimi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka yi hijira daga baya sai suka zo suka ga ashe an yi nisa an bar su a baya ashe alkhairai da yawa ya kubuce musu lalle sun yi asara na wannan rashin hijirar da ba su yi ba akan lokaci da aka sai wannan abin ya dame su suka koma suna zargin waɗannan ƴaƴan nasu da kuma matan nasu suna ganin cewa lalle sai sun ladabtar da su akan wannan asarar da suka haifar musu na rashin yin hijira da wuri da rashin fa'idantuwa da ilmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan lokaci wannan shine alwashin da suka dauka da kuma abin da suka yi nufin cewa sai sun dauki mataki akan waɗancan da suka zama sababi na hana su samun wannan alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku sani cewa inna min azwajikum lallai daga cikin matayenku wa auladikum da kuma ƴaƴanku akwai waɗanda suke aduwan lakum makiya ne gare ku waɗanda za su hana ku samun alkhairi waɗanda za su zama sababin da za su hana ku ku amfana da ilimin addini ku amfana da karantarwa ta addini akwai irin waɗannan matan akwai kuma irin waɗannan ƴaƴan waɗanda za su zama muku sababi na toshe hanyoyi na alkhairi daga wannan nufin da suka yi shi yasa sai Allah ya ce fahzaruhum ku ji tsoransu ku yi taka tsantsan da matayenku da kuma ƴaƴanku waɗanda suka sifanci da wannan sifa waɗanda za su iya zamantowa sababi da za ku rasa wani alkhairi na duniya da lahira waɗanda za su iya zaman muku sababi wanda za su hana ku ku amfana da abin da zai amfane ku a addininku da lahiranku da aka ku yi taka tsantsan da irin waɗannan matan kuma ku yi taka tsantsan da irin waɗannan ƴaƴan sannan abinda kuka yi niyya na ɗaukan mataki a kai Allah ya ce wa in ta'fu idan kuka yi afuwa wa tasfahu kuka kauda kai wa taghfiru kuka yafe musu fa inna Allaha ghafurur rahim ku sani Allah shi ma mai gafara ne mai jin kai kuma sai Allah ya muku afuwa ya muku gafara ya kauda kai dangane da kuma zunuban da kuke aikatawa suka ce wannan shine sababin saukar wannan aya amma ayoyin alqur'ani dama kamar yadda yake ka'ida a wurin malaman tafsiri shine al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab abin lura a ayoyin alqur'ani shine ana kallon umumul lafazin ayar me yake magana a kai me ya kunsa ba wai ana kallon saboda sababin menene ba sababin zai taimaka wurin fahimtar ayar amma ayar tana nan ta shafi kowa da kowa har zuwa tashin alkiyama ina a cikin matayen mutum ko ƴaƴan shi akwai waɗanda za su iya zama mai sababi na rashin samun alkhairi to wannan sababin da za su zama na rashin samun alkhairi sun zama aduwwan lakum kenan sun zama abokan gaba gare ku domin duk wanda zai haramta maka alkhairi to wannan abokin gabanka ne komi kusancin shi da kai komi dangantakar ka da shi iyalan da za su iya haifar ma ka je ka saba ma Allah domin ka samo abin da za ka faranta musu rai to wannan sun zama aduwwan lakum sun zama abokan gaba gare ka ƴaƴan da za su sa saboda su ka je ka saba ma Allah ko ka yi abin da Allah ya haramta saboda kai musu abin da suke so na rayuwa wayannan ƴaƴan sun zama abokan gaba gare ka basu zama ni'ima daga wurin Allah ba ni'ima ta juye ta zama maka uquba ta zama maka abokin gabanka a cikin gida da ta ayyuka da hanyoyi wanda ƴaƴa suke iya zama abokan gaba da iyaye suna da yawa akwai wanda saboda ƴaƴan shi yake zama barawo akwai wanda saboda ƴaƴan shi yake zama makaryaci akwai wanda saboda ƴaƴan shi yake zama maha'inci mayaudari yaje yi yaudara a can yaje ya ha'inci wancan yaje ya ha'inci wancan akwai wanda saboda matan shi yake yin duk wani abin da ya kamata wanda bai kamata ya aikata ba na saban Allah saboda sun matsanta mai dole sai an yi masa dinkin sallah dole sai an yanka mata ragon suna dole sai an yi mata kaza ko ai tashin hankali daga haka zai fita ya je ya ta saba ma Allah saboda ya samu wannan abin da zai faranta masa rai ko kuma ya fita daga wannan fushin nata ko batin rai daga wannan ta zama aduwwan lakum da Allah yake magana anan daga inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum haka duk wasu ƴaƴa ko mata wanda za su hana ka aikin da yake na bautar Allah ne akwai wanda suke son alkhairi su taimaka ma waɗansu amma matansu su ne suke hana su wannan suna ganin ba za su rinka yin asara ba za su rinka kwashe abubuwa suna bayarwa ba da ta za su yi tsayin daka wurin ganin sun hana su yin amfani da dukiyarsu wurin taimakon mutane da wannan dukiyar to wannan matan sun zama abokan gaba gare ka kenan haka akwai ƴaƴan da su ne suke tsayuwa wurin ganin sun hana iyayensu ayyuka na alkhairi yana ganin asara ake yi da dukiyar yana ganin ya za a rinka ɗiban kuɗi ana bawa ne ya za a rinka ɗiban abinci ana bawa ne ya za a rinka taimaka ma wani ya za su yi su toshe wannan su hana wannan aikin wayannan sun zama inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga kowa yakan iya samun wannan a cikin zuriyar shi musamman idan bai samu tarbiyya ba samu tarbiyya irin tarbiyyar addini ba sai zama sun zama abokan gaban shi yanda shedan yake zuwa ya toshe mai hanyoyin alkhairi to ya samu tsari matan shi suna toshe mai hanyoyin alkhairi ƴaƴan shi suna toshe mai hanyoyi na alkhairi daga wannan ayar ta shafi kowa da kowa su wanda ya san yana da irin wannan a cikin gidan shi to Allah ya kamanta waɗannan a matsayin abokan gaba daga sai a yi musu wa'azi a yi musu nasiha a nuna musu hanya ta gaskiya idan sun tuba sun gane sun fahimta to sai a yi musu afuwa a yafe musu dangane da abin da ya riga ya wuce sannan a sake shiri na fuskantar abin da za a fuskanta a nan gaba shine wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim kada ya zamanto bayan sun gane kuma sun tuba ya zama har yanzu za a ci gaba da tsangwamar su ana ci gaba da faɗa musu maganganu ko ne masu hana kaza ko ne masu hana alkhairi ko kuka jefa ni kaza ko kuka sa ni kaza a idan sun fahimta sun gane to a yi afuwa a kauda kai a yi gafara dangane da abin da ya riga ya wuce domin wanda ya haka ya sani shi ma zai samu afuwa da gafara Allah shi yasa sai Allah ya rufe ayar da cewa fa inna Allaha ghafurur rahim Allah ma mai gafara ne kuma mai jin kai ga baye idan sun yi gafara su ma sun ji kai sai zama aljaza'u min jinsil amal irin yanda kai ma haka sai Allah ya maka abin da ka aikata Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce lalle ku sani da dukiyoyin da kuka mallaka dukiyoyinku wa auladukum da kuma ƴaƴanku fitnatun kawai waɗannan abubuwan fitina ne gare ku abinda ake nufi da fitina shine al-imtihan jarrabawa ne da gwaji duk wanda kaga Allah ya bashi dukiya to Allah yana so ya gwada shi ne haka duk wanda kaga Allah ya bashi ƴaƴa to Allah yana so ya gwada shi ne ya gani shine inna ma amwalukum wa auladukum fitna jarrabawa sai daga Allah fitinar dukiya tana da tsananin gaske Allah yana jarrabar mutane da fitinar dukiya da yawa, amma waɗanda suke cin jarrabawar dukiya ɗan kaɗan ne. Shi yasa hatta misalan da Allah yake bayarwa a cikin Al-Qur'ani na kistoshi na mutane da aka yi musu jarrabawa ta dukiya, za ka ga ɗai-ɗai ne a ciki wanda Allah ya kawo misalin wanda ya ci wannan jarrabawa. Galibi ana kawo misalai ne na waɗanda suka faɗi wannan jarrabawa ba su iya tsallakewa ba. Allah ya ba mu misalin Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwa. Allah ya ce Qaruna da ya kasance daga cikin mutane mabiya annabi Musa alaihi salam. Yana cikin mabiya annabi Musa, amma daga ƙarshe fa baga alaihim sai ya zalunci, ya ta'addanci akan annabi Musa alaihi salam da sauran al'umma da suka yi imani da annabi Musa, ma'ana ya kaute ma hanyar annabi Musa, ya yi tawaye. Saboda me? Saboda an jarrabe shi da fitinar dukiya. Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz, mun ba shi taskoki na arziki. Ba wai mun ba shi yawan arzikin, a'a, taskokin arzikin kansu daban-daban, sito-sito na arziki da Allah ya ba shi suna da yawa. Sai Allah ya ce ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa. Sito-sito na arziki na Qaruna, makullan wannan su can kawai tana yin nauyi ga majiya ƙarfi na tarin jama'a samari, majiya ƙarfi da ƙyar suke iya ɗaukan makullan sito-sito ɗin Qaruna na arziki. Ba wai arzikin ne da ƙyar ake ɗauka ba, makullan kawai na sito-sito ɗin Qaruna na tanu'u bil usbati ulil quwwa, tana nauyi ga matasa majiya ƙarfi tawaga guda da ƙyar za su iya ɗauka. Allah ya ce idh qala lahu qaumuhu la tafrah, lokacin da mutane su suke mai wa'azi ana mai nasiha cewa kada ka rinka alfahari da wannan dukiyar da Allah ya baka. Inna Allaha la yuhibbu al-farihin, Allah baya son masu alfahari. Ka daina alfahari kana taƙama da dukiya, Allah baya son haka. Sai ya ba su amsa, yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi, aini an bani wannan dukiyar ne saboda ilimin da nake da shi, ƙwarewa nake da shi. Kai ma in kana da ƙwarewan ka je ka yi kasuwancin ka ƙware ka samu arziki mai. Ni ƙwarewa ta da harkar da sanin kasuwanci, kamar yadda in ka je ka samu wani za ka ji yana faɗa maka ai mu shige-shige muka yi, mun buga mun je nan, mu ne Lagos, mu ne ina ne, wahala muka yi muka tara, ba a banza muka samu. To haka shi ma yake faɗa musu, ilimi na da ƙwarewa ta ya sa na samu wannan arziki, da haka ba wani abu ya sa na samu ba, shi ne ala ilmin indi. Har mutane suka fara sha'awar shi saboda irin arziki da dukiya da Allah ya ba shi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, Allah ya ce ya fito wata ran a cikin mutanen shi cikin ƙawa da ado da ƴan fada, ana bin shi a baya, ana tafiya ta taƙama da ji da kai da alfahari da dukiya. Har mutanen gari suna kallo suna cewa ya laisa lana mithla ma utiya Qarun innahu la zu hazzin azim, ka san talaka in ya ga mai kuɗi ya wuce da wannan motar ya wuce, sai mu ma Allah ya bamu, Allah ya kawo mu wannan. Su ma suna cewa ya laisa lana mithla ma utiya Qarun, mu ma ina ma Allah ya bamu irin na Qarunan nan. Innahu la zu hazzin azim, Qarun akwai rabo, Allah ya bashi baiwa, akwai sa'a. Kamar yadda ake cewa wani ai akwai baiwa, yana samun alheri, da aka shi ma Qaruna suke cewa ina ma muna da abin da Allah ya ba Qaruna mu ma. Qaruna innahu la zu hazzin azim, yana da babban rabo, ya samu rabo na duniya. Allah ya ce qala alladhina utul ilm, su kuma wanda Allah ya ba su ilimi, sun san Allah, sun san yadda Allah yake gudanar da al'amarin shi a cikin bayi, suna ce musu wailakum, kai sauku, sawabullahi khair, ladan Allah ya fi wannan dukiyar alkhairi. Ka zauna da talaucinka kana bauta ma Allah, Allah yana baka lada yafi wannan tarin dukiyar ta Karuna. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa ma yulqaha illa as-sabir. Amma ba wanda suke gane haka sai masu hakuri, wanda za su iya hakuri da halin da Allah ya ba su, su ci gaba da bauta ma Allah, saboda sun san akwai sakamakon Allah a gaba. Suka ce wannan shine, Allah ya ce wannan shine abinda masu ilimi suke faɗa ma irin waɗannan talakawan wanda su suke sha'awar dukiyar Karuna. Daga bayan ya fito da wannan tawagar, Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard, gidan da ya gina wanda babu irin shi a bayan ƙasa a wannan lokacin, da shi da gidan Allah ya ce muka nitsar da su a cikin ƙasa. Allah ya sa ƙasa ta tsage, suka nitse da gidan da shi da dukiyar gaba ɗaya suka nitse a cikin ƙasa. Kama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, bai da wata tawaga kuma da ta isa ta taimake shi in ba Allah ba. Duk ƴan fadan duka ina suke, duk sun gudu, kowa ya watse. Da haka Allah ya nitsar da shi da shi da dukiyar gaba ɗaya a cikin ƙasa. Allah ya ce fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amn, sai ga waɗannan da suke cewa ina ma mu ma Allah ya bamu irin na Karuna, sai ga su yau kuma sun koma suna cewa laula ammanna Allahu alaina la qatafa bina, da ba dan Allah ya mana ni'ima ba da mu ma yanzu da an nitsar da mu, ashe mun zaman da muka yi ma ba a bamu irin na Karuna ba ya fi mana alheri. Saboda me? Saboda dama ba su da hangen nesa, su suna ganin arzikin kawai, a baka dukiyar kawai shine jin daɗin duniya. Amma wanda yake da hangen nesa ya san arziki ba shi bane jin daɗin rayuwar duniya. Aiki na ƙwarai da bin Allah shine jin daɗin rayuwar duniya, shine jin daɗin rayuwar lahira. Daga wannan fitilar da Allah ya jarrabe shi da ita, bai ci jarabawa ba, Allah ya halakar da shi. Daga Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna, da dukiyarku da ƴaƴanku jarrabawa ce, fitina ce, Allah ya jarrabe ku da ita a ga ya za ku yi. Daga Karuna anan ya faɗi jarrabawa, kuma ga yadda Allah yake yi ma wanda ya faɗi jarrabawa idan ya jarraba shi. Haka Allah yana jarraba mutum da ƴaƴa, Allah ya ba shi ƴaƴa. Wani maimakon ya gode ma Allah akan ni'imar ƴaƴa, sai ya tafiyar da ƴaƴan akan abin da yake na saban Allah da zunubi. Zai iya yiwuwa Allah ya azurta mutum da ƴaƴa, ya tozartar da ƴaƴan, ya tozartar da tarbiyyarsu. Wannan ya faɗi jarabawa, wannan fitinar ta faɗa a kan shi, ya faɗi jarabawa, bai ci jarabawa ba. Saboda Allah maɗaukacin sarki zai kama shi a kan wannan tozartar da amana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, da haka amanar ƴaƴa Allah zai tozartar da mutum a kai. Idan mutum ya tozartar da ita, Allah zai tozartar da shi. Haka kuma idan ƴaƴan yake da su, yake amfani da ƴaƴan wurin abin da yake na saban Allah, ya gina su a kan abin da yake saban Allah ne, ya gina su a kan abin da yake rashin ɗa'a ne ga Allah, suka taso a haka, suka gina a haka, yana alfahari da su a haka, to wannan shi ma jarabawar mutum ya faɗa a cikinta, bai ci jarabawa ba. Da haka duk lokacin da Allah ya baka arziki, ko kuma Allah ya baka ƴaƴa, to ya baka ne a matsayin jarabawa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya gwada ku ya ga wane ne zai fi kyautata aiki a kan dukiyar ko kuma a kan ƴaƴan, waye zai yi abin da ake buƙata. Wannan shi ne ma'anar innama amwalukum wa auladukum fitna. Sai Allah ya ce wallahu indahu ajrun azim, sakamako mai girma a wurin Allah ya ce. Daga ka damu da tarin dukiya, kada ka damu da tarin ƴaƴa, ka damu da me za ka samu na sakamako a wurin Allah. Me Allah yake so a yi da dukiyar, me kuma Allah yake so a yi da ƴaƴan, saboda ka samu wannan babban ladan a wurin Allah. Shi yasa ya ce wallahu indahu ajrun azim, Allah a wurin shi ne akwai lada mai girma, wanda duk wanda ya dace da wannan ladan mai girma a wurin Allah, to ya kubuta daga azabar Allah, kuma ya dace da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ranar alƙiyama. daga bayan an faɗi cewa fitina ne to wani zai ga akwai abin akwai wahala dukiyar akwai wahala kullun ka tsiri kai wannan a ce kai wannan a ce ka bada kaza akwai wahala rike ƴaƴan akwai wahala tarbiyyar akwai wahala sai Allah ya kwadaitar da bayi sai wato fa akwai lada ne girma a wurin Allah in kai wancan din akwai abin da zai biyo baya ba haka kawai Allah zai barka ba zai maka tattali mai kyau tattalin da idan ka gani zaka yi farin ciki zaka ji dadin abin da kai na wahala a nan duniya dukiyar da ka fitar zaka ji dadin fitar da ita da kai wahalar da kai a tarbiyyar ƴaƴan zaka ji dadin wannan wahalar da kai ranar da kake da tsananin buƙatuwa zuwa ga sakamakon wannan aikin daka Allah ya ce wallahu indahu ajrun azim
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
aikin da Allah madaukakin sarki ya dora na wannan jarrabawan yana da wahala da haka Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ku yi abinda Allah ya ce ayi ku nisanci abinda Allah ya hana mastata'tum iyakar iyawar kowa ya san menene karshen iyawar wanda Allah ya san daga nan Allah ya san yayi iya abinda zai iya ba wai iyakar iyawa ta bahaushe ba bai yi komai ba amma yana zaune yana cewa ai da yi iya kokari na ba abin da yayi in ka auna iya kokarin nashi bai yi 1 bisa 100 na abin da ake bukata a wurin shi ba amma yana cewa shi dai yayi iya nashi amma dai abu ya sitira amma sun kangare sun yi ko kuma yayi iya nashi ya bayar da iya abin da zai iya bayarwa yana taimako iya yin shi amma mutane ba sa gani in ka auna sai ka ga ba abin da yayi dan wani kudi ne bai taka kara ya karya ba bai ma san ya taba shi a cikin dukiyar shi ba yake dan cirewa ya aje in ana neman taimako ya rinka dan zarowa yana bayarwa in an yi magana ya ce yayi iyakar iyawar shi ko kuma ya cire kudin ma ba ma nashi bane kudin zakka ne watakila zai cire zakkar dukiyar ya aje in an zo neman taimako ya rinka diba yana bayarwa a matsayin taimako kudin zakka daban ba naka bane ba haƙƙin ka bane kudin Allah ne haƙƙin Allah ne haƙƙin waɗanda Allah ya lissafa ne a ba in kana cire shi a matsayin taimako kana bayarwa wannan ba zakka bace zakka bata yi ba in ka ba mutum zakka ya san zakka ce ka bashi in ka bashi taimako ya san taimako ne ka bashi amma da an yi magana ya ce shi yayi iyakar iyawar shi bai taɓa girgiza dukiyar shi wurin ya bada taimako ba dukiyar shi ba ta taɓa girgiza ba tunda yake neman dukiya bai taɓa girgiza dukiyar shi akan bada taimako ba ya tira wani kaso ya yi wani aiki na alkhairi wadda dukiyar gaba ɗaya za ta san an taɓa bai taɓa yi ba amma da an yi magana ya ce yana yin iyakar iyawar shi ai wanda ya bada dukiyar ya san nawa ne kuma ya san menene iyakar iyawa haka wanda ya bada ƴaƴan ya san ƴaƴan da ya baka kuma ya san menene iyakar iyawa daga in ka faɗa a nan a duniya a baki kowa ya yadda to wanda yake sane da komai bayyana da koye yana ji yana kallo kuma yana sane akwai kuma ranar da za ka tsaya a gaban shi ka yi bayanin kayi iyakar iyawan naka daga Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iyakar iyawa kowa akwai istifa'atu kowa akwai inda shine iyakar iyawar shi in ya kai jeji kenan kuma shi ma da kanshi ya sani daga kowa ya san inda zai iya a taimako na dukiya kowa ya san ina ne iyakar iyawar shi a aiki na ibada kowa ya san ina ne iyakar iyawar shi daga Allah ya ce kowa yayi iyakar iyawar shi wannan ba ta ci karo da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqa'ar kowa shine haqqa tuqatihi din a wuri shi. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, haƙiƙanin jin tsoron Allah. Da haka ya ne haƙiƙanin jin tsoron Allah na wannan, kowa ya san ina ne istiqa'atihi, shine haƙiƙanin jin tsoron Allah shi. Duk kowa ya san meye zai iya, menene ba zai iya ba, menene abin da zai yiwu a wurin shi, menene abin da ba zai yiwu ba, ba wai abin da zuciyar shi take raya mai ba. Ya za a ce ina so in huta, a ce dole sai na yi kaza. Ya za a ce ina so in rinka zama in huta ko in tafi aiki, a ce dole sai na ɗauki ‘ya’yana ina kai su makaranta in tabbatar suna zuwa. Wai ya kaɗa ‘ya’yansa ya ce ku tafi makaranta, an ce ‘ya’yan shi ba sa zuwa makaranta, sai ya ce wai ya yi iyakar iyawar shi, ai ya sa su a makaranta, ya biya kuɗin makaranta. Fana in ya sake su daga gida zuwa titi, wannan baya cikin haƙƙoƙin shi, haƙƙin titi ne ya kai su makaranta ko kai ya kai su, ya kula da suna zuwa makaranta ko kada ya kula da suna zuwa makaranta. Wai shi ya yi iyakar iyawar shi, me iyakar iyawar? Wai shi ya je ya yi rijista a makaranta, ya biya kuɗi, shi kenan. In ka bibiya ma makarantar bai sake leƙawa ba, ya je ji me suke yi, suna ƙoƙari ko ba sa yi, suna zuwa ko ba sa zuwa, ya jarabawar su take kasancewa, ya mu'amalarsu a makarantar, bai taɓa zuwa ya je ya bincika a makarantar ya gani ba. Shi dai ai wai ya yi iyakar iyawar shi, tunda ya biya kuɗin makaranta, mai ɗan biyan ma kenan. To wannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ba lasisi take baka ba kawai ka zauna ka ce kayi iyakar iyawarka, a sai kayi haqqa tuqatihi, haƙiƙanin jin tsoron Allah, iyakar abinda Allah ya dora maka, sai ka tsaya ka sauki, sannan za ka kuɓuta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce wasma'u, kuma ku rinƙa saurarawa, in Allah ya yi magana, in manzon Allah ya faɗa, ku saurari abinda Allah da manzon Allah suka faɗa. Wa ati'u, kuma ku yi ɗa'a, da an ce kaza ku tsaya ku saurara. Ta ina mutum zai saurari maganar Allah da maganar manzon Allah? Sai ya je ya yi karatu, ya je inda ake karatu, ya ji me Allah ya ce, me manzon Allah ya ce, shi ne wasma'u ɗin, ku saurara ɗin da farko kenan. Idan kun saurara, me zai biyo baya? Wa ati'u, ku yi ɗa'a a kan abin da aka faɗa ɗin, wanda kuka ji ku aikata a aikace, shi ne wasma'u wa ati'u. Sannan abu na gaba Allah ya ce wa anfiqu khairan li anfusikum, wa anfiqu, kuma ku fitar da dukiyarku ku ciyar da ita. Bayan ka ji ilimi, sannan ka yi ɗa'a ga abin da Allah da manzansa suka yi umarni, to ba haka nan kawai za ka zauna ba, dole musulunci sai dukiya ta yi aiki. Musulunci dole sai dukiya ta yi aiki. Yasa bayan an ce a ji ɗin, a yi aikin, sannan aka ce wa anfiqu, sannan ku ciyar ɗin. Idan kun ciyar, khairan li anfusikum, wannan alkhairi ne ga kanku. Kai da ka bayar ɗin, kai ka taimaki kanka, shi ne khairan li anfusikum, alkhairi ne ga kawunanku, ba wai alkhairi ne ga wanda ka ba ba, har ka rinƙa ganin ka ba shi kana goranta mai, ka taimaka mai. Kai ya kamata a fara goranta ma, da ka samu wanda zai karɓa ɗin. Shi yasa manzon Allah ya ce ku ciyar da dukiya kafin lokacin da mutum zai zo yana neman wanda zai ba ya rasa. Dukiyar ta wadata, ta wuce tunanin kowa. Kana neman ina za ka sami inda za ka yi sadaka? Babu. Duk wanda ka zo mai da dukiya ya ce da jiya ka zo, yau ba mu da bukata. Da shekaran jiya ka kawo da akwai damar karɓa, sadakar sai ka yi bukin inda za ka bayar da ita. Amma yanzu akwai buƙatar, ana neman a bayan, kowa yana riƙe da abin shi. Kuma bayan siyarwa, khairan li anfusikum, alkhairi ne ku ga kanku wanda kuka siyar ɗin. Shi yasa wanda suke bayar da dukiyar suna bayarwa ne li wajhillah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukuran, ba ma neman wani sakamako a wurinku, ba ma neman ku gode mana idan mun ba ku, wannan shine siyarwa fi sabilillah. Shi yasa daga lokacin da ka ba mutum abu ka zo kana wai tunanin har kai kana da abin alfahari a kan shi, abin gori a kan shi, ka lalata wannan siyarwa. Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, ya ku wa'anda kuka yi imani kada ku lalata sadakokinku ta hanyar gori ga wa'anda kuka ba. Wani naira 100 ya cire kawai ya saka a asusun masallaci, gobe za ka ji har yanzu ba a yi tanti ba, duk sadakar da muke sakawa har yanzu ba a yi tanti a masallaci ba, har yanzu ba a sa kaza a masallaci ba, wai ya ba da naira 100 shi a masallacin ba sai ya goranta ballantana kuma ya je ya ba wani awali. Da haka Allah ya ce kada ku ɓata sadakar ku da gori, da haka ba abin da ke lalata sadaka irin gori. Ya ba shi kaza ya taimaka mai amma ko zuwa gaishe ni baya yi, haka za ka ji mutum fa yana faɗa da bace shi wai ko zuwa gaishe shi baya yi, wani ba zai sake mai kaza ba, bai taɓa zuwa ya gaishe ni ba, bai taɓa zuwa ya zo ya yi min kaza ba, wai shi yana bayarwa ne idan zai samu wata fa'ida, dama yana bayarwa ne saboda ya samu mabiya, ‘yan gaisuwa da ‘yan fada da ‘yan baranda, shi ne in ba a yi mai ba ba wannan to babu taimako, bayan shi zai amfani kanshi. Da haka Allah ya ce wa anfiqu khayran li anfusikum, waɗansu malaman tafsiri wanda shi ne kuma al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar suna cewa wa anfiqu kutiyar khayran, kutiyar da dukiya, khayran anan ana nufin dukiya, yace ana nufin dukiya, ma'ana kutiyar da dukiya li anfusikum, saboda amfanin kawunan duka, dai ma'anar tana komawa a bayar da dukiya saboda a amfana da abin da aka bayar din, cewa ba wanda ka ba shi ne mai amfana mafi girma ba, kai din da kai kai ne mai amfana mafi girma, domin sakamakon sadaka ba wanda yake kaddara shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa duk inda aka yi magana a Qur'ani za a yi magana akan jihadi da taimako a addinin musulunci, sai a fara gabatar da jihadi da dukiya kafin a yi magana da jihadi da rai. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum, wuri ɗaya ne kadai aka fara gabatar da anfusikum wa amwalikum, amma duk inda za a faɗa sai an fara gabatar da jihadi da dukiya. Shi yasa duk al'ummar da ba za su iya cire dukiyarsu ba, to ba za su iya samun ci gaba a addininsu da rayuwarsu ba. Daga mutane suna da masallaci a unguwa, kowa ya yi gidan shi shi kaɗai mai kyau, ba inda wanda ya taimaka mai, amma in aka tashi za a yi aikin masallaci an dinga zagaye kenan ana neman taimako, ba wanda ya tsaya ya neman mai taimako a masallaci ya gina gidan shi da kanshi ya yi, ya sai motar shi da kanshi, komai nashi da kanshi yake yi, da arzikin da Allah ya bashi zai iya yin wannan, amma ba zai iya yi a addinin Allah ba. Na addinin Allah sai a haɗu mutane 100 a kasa yin daidai da gidan mutum ɗaya da ya yi da kuɗin shi shi kaɗai ba da taimakon kowa ba, saboda ba mu ɗauki addinin da ƙima ba. Asali ma wai mu addinin ne muke so ya amfane mu, ba mu ne za mu amfanar da addinin ba. Yanzu nan da za a yi wani abu a cikin masallacin nan, a ce bari a rushe wani abu ko a cire wasu abubuwa, ‘yan nema kawai da za ka gani kowa ya zo ya yi layi yana jira, in an cire kaza a bashi, in an kwashe kaza yana so, shi kawai abin da ya iya kenan, amma me ya kawo shi ya zuba a masallaci bai da shi, shi ya zai iya samu a masallaci ne yake nema. Haka rayuwar mu take, haka ɗabi'ar mu take, kowa tunanin shi kenan, yana ganin datti a masallaci tsintsiya ba zai iya siyowa ya kawo masallaci a yi shara ba, da an yi magana Allah ya tsine ma zuciyar alhajuwa ne, ba ta da amfani, yaƙi yin kaza yaƙi yin kaza a masallaci. Shi abinda Allah ya halicce shi kenan ya yi, ya kalli alhajuwa na in bai yi ba ya zage shi, amma shi bai da amfani a musulunci, daga kowa yana da abin da zai iya wa anfiqu khairan li anfusikum ya tafi kowa da kowa ke sa zaka ga sahabban manzon Allah an ce a kawo gudunmawa kowa ya tashi ya tafi gida kowa ya dawo da abu ba wanda zai dawo hannu biyu zaka ga wani yazo da dabino kwaya daya shine kadai abin da zai iya bada gudunmawa a kai amma sai ya bayar din dabino kwaya daya tar yana ganin wani ya kawo raƙumi 100 amma ba zai hana shi ya je dauko dabino kwaya daya ya kawo ba saboda bai yadda ayi aikin musulunci babu shi ba mu kuma a wurin mu aikin musulunci na suwana ne kawai banda mu ba zai iya yin komai ba an sa kwandan sa takalmi a masallaci ba nashi ko daya a ciki abin takawa a shigo masallaci ba nashi a masallacin fankocin masallaci da ake san iska ba tashi ko daya kafet din da ake sallah ba gudunmawar shi ko daya a ciki wannan irin musulmi ne wannan wani irin musulmi ne masallacin da kake ibada amma ba ka da gudunmawa ko daya a cikin shi kuma kai musulmi ne kuma ka zo kai sallah a masallacin idan ba ka da amfani kenan a masallacin kwata kwata ba ka da amfani saboda amfanin haduwar musulmin shine kowa ya iya nashi da zai iya sai a hada a inganta addinin a gyara addinin a ce za a sai abu a masallaci sai ai wata uku wata hudu ana neman taimako kullum sai an maimaita amma a bada taimako za a sai janareto yau kuɗi sun kai kaza sun kusa kaiwa kaza ana nan haka za a yi ta tafiya sai a kwace wata shida da mutane musulmi masu sana'a ma'aikata suna da albashi duk wata masu kwadago masu aikin hannu masu kaza kowa yana nan yana zaune amma ya yadda a yi din asiya din amma ba ko sisin shi a ciki shi dai ran da aka zo ya gaba a kunna ba ya ce ana ta neman kuɗin taimakon janareto kuma a ce ba a kunna janareto ba shi abinda ya iya kenan waka rayuwarmu take wanda wannan rayuwa ko in ba mu gyara ta ba addinin mu ba zai taba ci gaba ba har abada haka zani ta zama a wuri daya babu ci gaba ba kuma amfanar kanmu ba mu amfani kanmu ba ba kuma mu amfani addinin mu ba da ka ciyarwan mu kanmu za ta amfana in kai kai za ta amfana kai sai tun kana jin zafin abin har ka zo Allah ya amfane ka da dandanan zakin sadaka a cikin zuciyarka kai lokacin da za ka bayar wanda ka ba bai fi ka jin daɗi da farin ciki a zuciyarka ba da tambayi wanda suka samu wannan ɗanɗanan ka ji abin da suke ji in sun bayar murnar da suke ji da farin ciki in sun taimaka ya fi murnar wanda aka taimaka mutum saboda sun wuce matakin ruwa Allah ya goge wannan a cikin zuciyarsu sun kai matakin jin daɗin ɗanɗanan ibada daga tun daga nan duniya Allah yana saka musu da wannan farin cikin a cikin zuciyarsu ballanta na kuma a je lahira daga Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda ya samu Allah ya tsare shi daga rowar zuciyarshi fa ulaika humul muflihun to wannan sune masu samun babban rabo daga in baka tsallake wannan matakin ba to kana nan a cikin wannan tarkon da ciwon na rowa baka samu magani ba baka samu waraka daga wannan ciwon ba daga Allah ya ce duk wanda aka kare shi aka tsare shi daga shuha nafsihi shuhu shine rowa da fadai yafi bukhlu tsanani al-bukhil marwati ash-shahih kuma wanda shi so yace ayi mai kuma baya so yayi ma wani yanda muke kenan ko da an fara aiki za a ga me zai zo ya samu shi a wurin amma me zai bayar ba zai yi ba to Allah ya ce duk wanda ya samu tsari daga wannan musibar to waɗannan su ne masu samun babban rabo ranar alkiyama kenan wanda duk bai fita daga wannan ba to ya ji ma kanshi tsoron asarar babban rabo ranar alkiyama ya ji ma kanshi tsoron samun babban rabo zai kubuce mai ranar alkiyama saboda bai samu kukuta daga rowa zuciyarshi ba ba zai iya taimako ba ba zai iya aikin Allah da zuciya ta gaske ba shine da dan canjin da dama ko faduwa yayi ba zai ji haushi ba shine zai iya taimakawa a masallaci daga Allah ya ce duk wanda ya samu wannan agadin da wannan tagomashin to yana cikin masu samun babbar rabo ranar alkiyama ya zama yana iya cire dukiya ba tare da damuwa ba ba tare da jin wani kunci ba yayi duk abin da Allah yake so da dukiyar
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
bayan Allah ya kwadaitar akan siyar da dukiya da bayar da ita sai Allah yayi wani bayani wanda zai zaburar da duk wanda zai ba da dukiyar sai Allah ya nuna abinda zaka bayar din ma ba kyauta ake bukata ba rance ne zaka ba Allah duk abinda zaka bayar na taimakon rance ne Allah ne zai ranta zai biya ka bayan ya ranta din daga yace in tuqridu Allah qardan hasana in dai har kuka ba Allah rance mai kyau yudha'ifu lakum to zai ninninka muku wannan rancen in ya tashi biya shi Allah ya hana riba tsakanin bayi da bayi ne amma shi idan zai baka da riba zai baka ninkin balinki in ya tashi biyan daga in tuqridu Allah qardan hasana يضاعف لكم ان كبا الله رنتي رنتي مي كيو منين رنتي مي كيو شيني كتري daga dukiya ta gaske ba da ta abinda ba ka so ba ka da bukatuwa zuwa gare shi ba katire daga dukiyar gaske sannan kuma ka bayar ba tare da gori ba ba tare da bakar magana ba to wannan shine kyakkyawar ranci kuma ya ba ya zama ka bayar din dan Allah dan neman yarda Allah to wanda yayi haka Allah ya ce in kun yi haka yudha'ifu lakum Allah zai ninninka muku wannan rancen da ya karba wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku zunubanku shi yasa a wani wurin Allah ya nuna koda ka bayar din a inda ka bayar to ba inda ka bayar din ka ba ba Allah ya ce wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat shine yake karban tuba kuma sadaka din za a yi shine yake karba Allah ne da kanshi yake karban sadaka daga shi ya karba kuma yace ma ranta yayi inji Allah yace ranta yayi zai biya ka kuma wannan abin da ya ranta Allah yana saba alƙawari ne Allah baya saba alƙawari abin da ya rage shine amincewa da yadda da alƙawarin Allah a zuciyar mu shine kawai ya rage shi yasa waɗanda suke da aminci na gaske da alƙawarin Allah in ka ji sai ka ji fashe zuciyar suke yi duka su ba Allah rance su jira ran da Allah zai biya su ko su raba zuciyar gaba ɗaya su ba Allah rance ko su ɗauki abin da suka fi so a rayuwarsu ta duniya gaba ɗaya su ba Allah rance lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abinda suka fi so shi suka fi bayarwa ga Allah wanda kuma ba shi suka fi so ba su suka fi ajewa saboda me saboda dukiyarsu a wurin su shine wanda suka bayar wanda suka bari kuma shine na magada da haka suna kwashe wanda suka fi so su ba Allah ya zama shine nasu su bar wanda ba shi suka fi so ba ya zama shine na magada shine ma'anar in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum sannan wa yaghfir lakum sannan kuma ya gafarta muku zunubanku ga biyan bashi da za a yi ma ga kuma gafaran zunubai da za ka samu akan me kawai ka ɗauki iya abinda kake da shi na gudunmawa ka bayar da taimako fi sabilillah sai Allah ya ce wallahu shakur Allah ne yawan godiya ne babu wani wanda yake godiya irin godiyar Allah ka bada ɗari ya biya ka miliyan ba ne irin wannan aikin sai Allah ka bada ɗan kaɗan ya ɗauki aljanna gaba ɗaya ya baka Allah shakur ne Allah mai yawan godiya ne, kai ka danye maka godiya ne yawa, sannan kuma halim, Allah mai hakuri ne mai juriya, kana yi din ya kauda kai ya baka din kuma ya ce kai ka yi da abin da ya baka, kuma ya hakuri ya kyale ka in ya ga dama yana cewa ka yi din ka ki taimakon sai ya lalata dukiya, amma hakuri na Allah da juriya sai sa ya kauda kai ya bakka ka ci gaba da tafiya. Kana da aikin kuma kana samun albashin kowane wata, kana sana'ar kullun kana samun kwastomomi kana samun riba, kuma ka ki taimakawa abin abakan abin da Allah ya ce a taimaka din, kuma ya ci gaba da barin ka haka saboda hakuri na Allah da juriya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya rufe ya ce alimul ghaibi wash shahada, Allah ya san duk abin da yake a boye, ya san abin da yake a bayyane, abin da kake faɗa a baki ba ka da shi, ba ka da shi ya sani, yana ganin akauntinka ya san nawa ne a ciki, yana ganin asusunka ya san nawa ne a ciki, yana ganin ribar kake samu kullun ya san nawa ne, haka ya san abin da yake a bayyane, ya san abin da yake a boye, alimul ghaibi ne wash shahada, ba abin da yake boyuwa ga Allah. In kana da shi ya sani, in ba ka da shi ma ya sani, sannan al'azizu ne mabuwayi ne ya gagaru kowa, in ya ga dama shi zai rinka saukar da abin da za a gudanar da addinin nashi daga sama. In Allah ya ga dama sai din ranar juma'a a zo a buɗe masallaci a ɗauki zinari tari a ɗebi miliyan 100 a yi gudanar da addinin Allah da shi, mabuwayi ne yana da ikon da zai yi haka, amma yana so ya taimaka maka wa anfiqu khairan li anfusikum, kai din ka amfana aka ce kai kai ma da dukiyarka saboda ka samu sakamakon abu, kai din ake taimaka ma, amma kana kuka kana koyewa kana cewa ba za ka iya ba, da haka yace Allah mabuwayi ne sannan hakim mai hikima ne, ya san hikimar da ta sa yace a rinka yi din, ya san hikimar da ta sa masallatan ba daga sama zai rinka sakko da su a gina komai da komai ba a bauta mai a ciki, akwai hikimar da ta sa yayi haka, da haka duk abin da Allah ya ce yake yi yana yi ne da hikima da ilimi, sannan yana da izza yana da buwaya ya gagaru kowa in kuka yi, kamar yadda ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, ya ga dama sai ya tafiyar da ku gaba daya ya kawo wasu wanda za su yi abin da ya ce a yi din, ba abin da ya dami Allah saboda Allah aziz ne kuma hakim ne da hikima yake gudanar da al'amari. Muna fata Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin ruwar zakatanmu, ya azurta mu zuciya ne kyauta ne aiki na alkhairi da taimaka ma addinin Allah a duk inda muke, ya yafe mana zunubanmu, ya gafarta mana laifukanmu, ya sa mu yamu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.